fa shin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM da radio amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya ko kuma biyoyi Africa zangon na 102.5. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan biyoyihausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Talata 29 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Gwamnatin Amurka ta kaddamar da takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela. Binciken zargin katsalandar din Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman rabar mulki jagoranta na gab da kawowa ƙarshe. Sannan rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo mu kasar asarar dala biliyan 3 da ba za a iya maido da shi ba.
Kalin labaran kenan. Za ku ji cewa a jiya Litinin dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya kira taron manema labaru kan dakatar da alkalin alkalan kasar. Haka kuma za ku ji mazauna a Akwa babban birnin jihar Anambra sun shiga cikin halin dardar saboda yadda ƴan kungiyoyin asiri suke addaba birnin kowane mataki ko mun tsaro suka dauka
inda wayannan mutane suke makoyan su a bi su a zakulo su saboda hukunta su kuma babu babba ba yaro babu sponsor ko har hadda sponsor wayanda suke daukar nauyi.
Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta kakkaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar Venezuela ta ce tana so ne ta adana dukiyar kamfanin ma mutanen Venezuela. Mai bada shawara ga kasa kan tsaro John Bolton jiya Litinin ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba Nicolas Maduro da kuma gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen na Venezuela. Matakin da aka dauka yau zai tabbatar da cewa daga yanzu ba za a iya wawushe dukiyar mutanen Venezuela ba, in ji shi. Takunkumin ya tanaji kwace kadarorin kamfanin man na PDVSA mallakin gwamnatin Venezuela a duk inda suke a Amurka. Haka zalika an haramta ma kamfanoni da kuma ƴan kasuwar Amurka yin hulɗa da kamfanin. Reshen kamfanin a Amurka mai suna Citgo wanda ke tace man kasar Venezuela da kuma siyar da shi ta wato Amurka zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda ya saba. To sai dai duk wani kudin shiga da kamfanin na Citgo ya samu za a sa shi ne a wani asusu. Binciken zargin katsalandar din Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman rabar mulki jagoranta na gab da kawowa ƙarshe, abinda muƙaddashin Attorney General din Amurka Matthew Whitaker ya gaya ma manema labarai jiya Litinin kenan. An yi mani cikakken bayani kan binciken kuma ina jiran rabar mula ya gabatar da rahoto na ƙarshe a cewar sa a wani taron manema labarai kan tuhumar da Amurka ke ma kamfanin fasahar sadarwa wato na ƴan China din nan mai suna Huawei. Ya ƙara da cewa yanzu haka ma wannan binciken a gani na gab da kammala kuma ina fatan za mu samu rahoton daga rabar mula ba tare da ɓata lokaci ba. A baya-bayan nan binciken ya kai ga damƙe wani daɗaɗɗen aminin shugaba Donald Trump mai suna Roger Stone kuma ya kai ga samun tsohon manajan kwamitin yakin neman zaben Donald Trump Robert Manafort da laifi. Rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan 3 da ba za a iya maida shi ba, a cewar ofishin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai kula da kasafin kuɗi. ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin Amurka wanda shi ne mafi ƙarfi a duniya ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan 3 daga ranar 22 ga watan Disamba da aka fara tsayar da ayyukan yi a shekara ta 2018 sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan Janairun shekara ta 2019 din nan zuwa ranar Juma'ar da ta gabata da aka kawo ƙarshen rufewar to amma ofishin ya ce da yake za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya dusu 800 waɗanda au suka dakatar da aiki au aka tilasta musu yin aikin ba tare da ana biyan su ba kuma da yake an koma bakin aiki za a iya maido da dukkan sauran asarorin da aka yi in banda dala biliyan 3 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Masu gabatar da ƙara je Litini sun shigar da wasu tuhumce-tuhumce biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashin harkokin kudin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaka da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. A wata takardar tuhuma mai fannoni 13 wadda aka gabatar gaban kotun tarayya da ke Brooklyn na birnin New York. Masu gabatar da ƙara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin 'yan China da shugabar sashin kudin kamfanin Wanzhoumen da kuma wasu kamfanoni biyu masu alaka da kamfanin da laifin saba ma takunkuman da Amurka ta kakaba ma Iran. A tuhuma ta biyu da aka yi a jihar Washington, masu gabatar da ƙara sun tuhumi kamfanin na Huawei da wasu kamfanonin Amurka masu alaka da shi da satar sirrin fasahar kamfani da wadda sawun kudin haram da kuma yunkurin hana shari'a ta yi aikinta. Manzan Amurka na musamman kan batun sasanta bangarori a Afghanistan na kiran da a tattauna kai tsaye tsakanin kungiyar Taliban da gwamnatin kasar ta Afghanistan mai mazauni a birnin Kabul yayin da yake tabbatar da shirin a wani daftarin yarjejeniyar zaman lafiya mai zimmar kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashe shekaru 17 ana yi a kasar. Zalma Khalil Zaid ya gaya ma jaridar New York Times a birnin Kabul cewa daftarin yarjejeniyar na buƙatar ɗan kuskurima kafin ya zama cibiyar yarjejeniya.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja, Nigeria, inda ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria, Atiku Abubakar ya kira taron manema labaru kan dakatar da alƙalin alƙalan ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, lamarin da ya janyo cece kuce a ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
The lawful removal of the Chief Justice of Nigeria, Justice Walter Onogen, an action which constitutes a flagrant breach of our constitution and a frontal assault on our democracy.
Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria kenan, Atiku Abubakar, ke jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja, inda ke bayyana dakatar da babban alkalin kotun kolin Najeriya, Justice Walter Onogen, a matsayin haramtacce, al'amarin da ya kira karan tsaye ga kundin tsarin mulkin Najeriya, kana cin mutuncin tsarin demokradiyya. Wannan matakin da General Muhammadu Buhari ya dauka wani irin kama karya ne irin na bangaren zattasuwa da jami'ar APC ta dafa shi a tsarin tafiyar da kasa.
The serial disregard of court orders and consequent violation of constitutionally guaranteed human rights of our citizens.
in yin biyayya ga jerin hukunce-hukuncen kotunan kasan nan da kuma iwa yancin dan adam karan tsaye a Najeriya. Ya tabbatar da cewa General Buhari da gwamnatinsa sun kwammace su bi son ransu da makumbin tsarin mulki da doka. Waɗannan kuma bakin halaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a ce ma kama karya ne irin na mulkin soja. Alhaji Atiku Abubakar yace ba kotuntama yaki da cin hanci wani sinadari ne na samar da kyakkyawan shugabanci a cikin kasa. To amma fa dole ake yin komai bisa doren doka. Batun da muke yi a nan shine ba wai alƙalin alƙalayya laifi ko bai yi laifi ba, amma shin dakatar da shi an bi kundin tsarin mulkin Najeriya? Dukkaninmu shaida ne bisa yadda wannan gwamnati ta taiwa majalisar ƙasa hawan kawara. Wannan shine irin tsarin su na demokradiyya. Yanzu kuma da wannan farmaki da ake kaddamarwa akan sashin shari'a, General Muhammadu Buhari ya bullo da wani sabon salo a tsarin demokradiyya da ba ta ba irin sa ba a tarihi, hatta ma a lokacin duhun mulkin kama karya irin na sojoji. Kuma ba za a amince da hakan ba.
General Muhammadu Buhari has set a new precedent in our democracy that has no equivalent in our history. Not even in the darkest days of military dictatorship, this cannot be allowed to stand.
Kokarin da muka yi don jin ta bakin masu magana da yawun shugaban kasa abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madallah, a gaida Hassan Maina Kaina. To tuni dai kamar yadda wasunku suka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata cewa fadar gwamnatin Najeriya ta kara matakin dakatar da babban alkalin, inda ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya zargi Onogi ɗin da karya dokar kotun ɗa'ar ma'aikata. To dangane da wannan lamari hali ila yau, Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗage zaman da ta shirya za ta yi a yau domin tattaunawa kan dakatar da babban alkalin na Najeriya. Majalisar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter, wacce abokin aikina Mahmud Lalu wanda nake tare da shi a nan ya gani. Mahmud, barka da dare.
To barka da dare Muhammad Hafiz.
To wani karin bayani zaka yi mana?
To ita dai wannan sanarwa wacce ke dauke da sahanin mai baiwa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki shawara kan harkokin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a, wato Yusuf Olani Yonu, ta nuna cewa majalisar dattawa ta shigar da ƙarace inda take neman a bata amsa kan wato batutuwa biyu. Na farko shine tana neman ƙarin bayani daga kotun kan ko matakin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da babban alkalin Najeriya, wato Walter Onogin, ya saba dokar ƙasa kamar yadda ita sarwa kenan ta nuna. Sannan abu na biyu shine majalisar har ila yau tana neman kotun ta fayyace mata ko matakin da shugaban Najeriya ya shiga hurumin majalisar kamar yadda sashi na 292 a kundin tsarin mulkin ƙasar ya nuna cewa ita ce kadai take da hurumin ɗaukan wannan mataki a duk lokacin da aka ce shi babban alkalin Najeriya ya yi wani abu da ya saba doka.
Yanzu hakan na nufin ta ɗage zaman da za ta yi kenan a yau?
Eh, wato an ɗage wannan zaman, inda ita wato majalisar take cewa a wannan sanarwar dalilin da sake nan ba za a yi zaman ba saboda ita ba ta so ta riga wato ta shiga hurumin kotu tunda an gabatar da ƙara a gaban kotun kolin, bai kamata kuma a ce ta zo ita tana muhawara akan wannan batu ba. Yanzu dai za a dawo zaman ne ainihi a ranar wato 19 ga watan Fabrairu.
To ita gwamnati ta maida martani kan wannan ƙarar da aka shigar da ita?
A zuwa yanzu dai bata maida martani ba, ba a san dai abin da zai biyo baya ba, a yiwu Allah kai mu.
To mun gode abokin aikin ina kenan Mahmud Ibrahim Lalo. Har yanzu dai muna Najeriya, inda za mu leƙa jihar Anambra. Mazauna Auka, babban birnin jihar, sun shiga cikin halin ɗarɗar saboda yadda 'yan ƙungiyoyin asiri suke addaba birnin, lamarin da yake shafar harkokin yau da kullum. Ga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe da cikakken rahoto.
Mazaunan Oka, babban birnin jihar Anambra, yanzu sun shiga halin ɗarɗar bisa yadda 'yan ƙungiyoyin asiri ke addabar birnin, lamarin da ke shafar harkokin yau da kullum, kamar yadda wasu mazauna suka shaidawa muryar Amurka jiya Litinin.
Sunana Alhaji Salisu Abdullahi. Da abin da ke faruwa dai, mu irin wannan tashin hankali na yare-yaren nan da suke tsasaran mutane.
Tun wani lokaci kuka fara lura da wannan al'amarin?
Wannan abin ya kai kusan kwana 12 yau.
Kamar su waye ne ke haddasa wannan fitinar?
To muna ganin da ba wani suna ba ƴan wani kungiya da ake kira ƴan kungiyan court dan jama'an kenan sun kashe wani dan uwansu anan bakin eke akajiyaji anti sun kashe wani dan uwansu
wato masu gari kenan mutanen
eh suna dai to mutane yara na yara yaran su ne ba ko ai ba isa ya zo wani waje gabatar da wani abu wanda ba shi bane
anaka dora kenan
eh to misali wai abinda na gani kenan amma dai mun tabbatar cewa su nanan ga shi ainihin gwamna mutunan kirki ne yana kula da duk wani bako da yake zuwa wani bangare
ko kadai ne abin ya shafa kuma
garin su ma suna kuka abin saboda zuriya shahi kowa da kowa a garin abin ya zama musu ka ya zama kamar alloba gare mu gaba daya har mu har mazauna garin su shugabobin don Allah abinda muke so su samu na baki a wannan lamarin
sunana Habibu Sanaila Waka abin da ke fara a kan mudan irin wannan ƴan kungiyar kotun na masu kan hare-hare hakan zato shi ne muke so gwamnati ta ɗauki mataki a kansu gaskiya abubuwan saboda wani abu kana ganin yana zaka daga zai abu ya zaka zai da kanka.
To ko me hukumomi ke wajen kawo ƙarshen wannan tashin-tashina? Malam Haruna Muhammad shi ne kakakin rundunar ƴan sandan jihar Anambra kuma ga abin da ya ce.
Wayannan mutane ba kowa ba ne ƴan kungiyan asiri ne wanda kowa ya san dama haka suke. Abin da ya sa abin ya fara zama ruwan dare saboda ka san muna cikin siyasa kuma zaɓe ya gabato. To wasu mutane suka yi amfani da su bata gari suka yi amfani da su saboda su cimma burikansu. A yanda nake maka magana yanzu hakan nan commissioner ƴan sanda City Garba Umar ya ba da umarni akan cewa daga jiya ma mun yi issue press release daga jiya akan cewa duk inda wayannan mutane suke maƙoyansu a bi su a zakulo su saboda a hukunta su kuma babu babba ba yaro babu sponsor ko har da sponsor wayanda suke ɗaukar nauyin su. A yanda nake magana da kai jiya tsakanin jiya da yau an kama maza 18 daga cikin su sannan an kama mata guda 3.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Madalla a gaida Alfonso Okoro Igwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:16 na gashirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yanzu misali ga alƙalin alƙalan Najeriya an same shi da gida 55 da bai digiliyani cewa yana da wannan asset ba. To kuma duk masu laifi irin wannan in muna ƙarƙashin irin waɗannan mutane yaya za a gane hukuncin da za a yi musu? Ku gaya wa duniya yayi kaza yayi kaza ba ku da hujja ba ku da dalili ku bi ƙa'ida mana ku cire shi. Shin barayi nawa dai a gindin Buhari mai musu? Alƙalin kauye rena sau nawa aka kai wa Buhari laifin mutanensa wanda suke ƙarƙashinsa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi?
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Inga daga lafiya yau sauran kwanaki 19 kafin zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Zuwa yanzu dai kowa ya san zaben nan tsakanin mutane biyu ne, Buhari da Atiku. Waya 'yan Najeriya suke ganin bambancin da ke tsakanin waɗannan mutane biyu?
Rana Dr. Muhammad Rabiu maza wajen ɗan majin katako. A ƙasa fa ana gyara yanzu tunda an samu kwanciyar hankali kuma jama'a suna nan suna walwalansu. Muna fatan Allah ya maimaita mana wannan kujera na Baba Buhari 2019.
Ni sunana Ibrahim Zakariya, ni mutumin Garo ne mazaunin Abuja. To gaskiya ni muddin abu bai canza ba, gaskiya babu yanda za a yi na zaɓi wannan gwamnatin saboda ni ban ji daɗi ba kuma waɗanda nake mu'amala da su ban ga wani abu da ya canza a tattare da su ba. Mu ba ma jin daɗi a canza. Yawwa mu matasa an watsar da mu kansu, an watsar da matasa gaskiya mu ya kamata a gyara.
To yanzu bari in kai kuwa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, mu haɗa ku da wakilinmu Nasiru Adamul Hikaya wanda ya zauna da wasu fitattun mutane biyu masu yawan sharhi a kan al'amuran siyasar Najeriya domin ku ji muhawarar da za su tauka a kan wanda suke gani ya fi dacewa a zaɓa idan Allah ya kai mu ran 16 daga watan nan na Fabrairu na wannan shekara. Nasiru mu je.
Ina tare da injiniya Abubu Galadima wanda shi ne kakakin kamfen na jam'iyyar PDP, babbar jam'iyyar adawa a Najeriya. Sai kuma Alhaji Abdulkarim Dayebo wanda shine kakakin campaign na wata kungiya da ake kira Forward with Buhari wacce ita ce take mara baya domin shugaba Buhari ya zarce bisa mulki. Injiniya Abubu Galadima, mu fara da kai. Me zaka ce yanzu gashi saura ƴan kwanaki kaɗan a yi zaben nan, me kuke fuskanta ne a bangaren adawa?
To muna fuskantan abubuwa da yawa
a bangaren mu na yan adawa, rashin adalci, rashin kamanta gaskiya da haɗin baki tsakanin hukumar zabe da jami'an gwamnati, da kuma kokari na mutanen mu da ake jami'an tsaro suke kakkamawa a ko ina, kuma suke rufe musu account din su domin kawai ayi musu da baibayi a hana ruwa gudu.
Dino Bugo Galadima su waye ne ake kakkamawa? Za ka yi mana misali?
Ka san wani Dino Malai?
Eh, na san Dino.
Ka san Garzali Obasanjo? To nawa kake son girga maka?
A da jawabi Karim da Yabo, me zaka ce kan wannan? Me yasa ku mutanen campaign din tazarce na shugaba Buhari ka ji zargin da ya cewa kuna ta kakkama mutane saboda zaben nan?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyil karim. Na farko tuna abin da nake so in jawo hankalin abokin magana ta, akwai ma'ana adawa daban, hamayya daban. In an ce adawa, to ana nufin kiyayya. To adawa kaga kiyayya kenan. Kaga in ko makiyi ce zai yi wani abu, to kaga duk ba shi da wani
hujja. Alhaji Abu Karim, muna tambaya akan wannan zargin da yake na cewa ana kakkama mutane.
To ana magana akan kiyayya ne, an ce adawa bane, kai ka adawa ko haɗin.
To shikenan, ai ina ga maka ne albishir, a ko ma me dai, ai dai muka fahimtar wani abu dan na san kai ba da wuya a ce zaka yi da nufin haka. Shi yasa nake cewa gara a dauke shi akan hamayya.
To aje a hamayya.
Na'am. To abin da yake akwai, wato sau da yawa mutane sukan ga cewa dan me aka yi wani kaza, dan me aka yi wani kaza, dan me aka yi wani kaza, amma dan me ni ba yi mun ba, shi ba yi masa ba, kai ba yi maka ba, kai ba yi maka ba. Yanzu misali ga alƙalin alƙalan Najeriya, an same shi da gida 55 da bai declare cewa ina da wannan asset ba, ka gane ko? Kuma a ƙasa nan an sami inspector general na 'yan sanda Azumar Sarka a wuya da hannu da kafa, an ja shi a ƙasa, an sa shi a bakar mota, an kai shi kotu, an ɗaure shi, an ce shi ɓarawo ne. To kuma duk masu laifi irin wannan, in muna ƙarƙashin irin waɗannan mutane, yaya za a gane hukuncin da za a yi musu?
Inji na Abubakar Galadima, kuna cewa wannan shi babba alƙalima, kamar na ga sanarwar da kuka fitar, kamar an sa shi a gaba ne, akwai siyasa a lamarin kuke zargi?
Yo, kai har ma sai ka tambaya. Wannan zargi da yanzu aka yi masa yana da gidaje 100,000 ina shaida? Ina shaida? Kiyayya ce dama ake masa, kowa ya sani a Najeriya lokacin da aka bashi riko shi shugaban ƙasa na yanzu, dan tsananin kiyayyar da yake da shi a kansa, ya ki ma ya tabbatar da shi. Sai da bayan baya nan mataimakin sa wanda yake da adalci, ya san ya kamata, ya san haƙƙin shari'a, ya tabbatar da shi a matsayin alƙalin alƙalai. Saboda haka dan yayi masa wannan zargi, yana tsoron cewa zai hana ruwa gudu idan an zo yin shari'a wacce sun seta, sun ga za su yi sama da faɗi, su yi rashin gaskiya a zaɓe zai iya rusa su. Shi yasa suke son su kore shi, su ka ɗan koren su sa.
Alhaji Abdul Karim da Yabo, ka ji abin da injiniya ya faɗa?
A ni abin da nake cewa, duk masu mulki in suna karagar mulki, su suka ke ganin abin da suke gani na game da abin da ake kawo musu a shari'ance. Saboda haka gaggawa ne mutumin da yake shi ba a cikin mulkin yake ba, ba kuma shi ake yi wa zargin da ake yi wa zargin ba, ice ina da wani bayani da zai iya sabanin abin da ake magana akai. Ai duk kasan nan, duk laifin da mutum yi ko ake zargin yayi, duk irin hukuncin da aka yi masa, in ba daidai ba ne, shi da kansa ya faɗa mana, me nasa na sai wani ya faɗa a gaba da shi? Ai ina nan da ransa, ice abin da aka faɗa masa na cewa ina da gidaje 55 da bai yi bayanin su a gurin tabbatar da iya abin da ya mallaka ba, to karewa ma ba ga Senate President ba da aka zo aka ce ya bayyana kadarin da ya mallaka, kamar inda aka fara cin ta kan shugaban ƙasa. Ice shi saboda ya zo ne ga iyali na masu albarka, bai san adadin ma abin da ya mallaka ba a duniyar nan ta Allah. To kaga duk mu da muka san abin da muka mallaka, mu iyayenmu wato ba su da albarka?
Ji da Abubakar, an duba an ce ka kamar da Alhaji Abdul Karim yake faɗa, shi babban alkali Walter Onogin yana iya zuwa yi wa kotu cikakken bayani akan wannan zargin.
Kana ji ko? Walter Onoge ba a matsayinsa na Walter Onoge yake magana ba, yana matsayinsa akan babban jojin Najeriya gabaki ɗaya. Akwai ka'idoji na tuhumtan alkali, akwai ka'idoji na kai alkali kotu. Baka iya kai alkali kotu sai ka je Judicial Service Commission, ko na state ne, ko na federal ne, ka tabbatar masa da laifinsa, sa'annan ita wannan hukuma za ta bada shawarar cewa to wane a kore shi ko a bar shi ko a kai shi gaban kuliya ya yanke masa shari'a wato su ba duruwansu da ka'ida dan kawai suna mulki sun isa sun dauki kansu sun mayar Allah
mu dauko wani lamari daban Alhaji Abdul Karim da Yabu za a ce shi Buhari yana neman wato shine yake kan mulki yana neman ya zarce karo na biyu ya kike duba yanayin goyon bayan sa dan tafiyar Atiku zuwa America din nan kamar bangaren gwamnati an nuna kamar da an ce ba zai iya zuwa ba in ya shiga da yawa masu goyon baya suna cewa in Atiku ya je America za a kama shi kuma gashi na ya je ya dawo
to ai kafin wannan tukuna abin da ke so mu gane game da magana da ita karshe a kasan nan FEFCC karkashin Nuhu Rubadu ta sami James Ibori da kudaden sata masu dimbin yawa wanda shi da kansa yace James Ibori ya bashi hanci na dala miliyan 15 ne yake ga maka wanda kuma Nuhu Rubadu yana nan da ransa ina nan a Abuja mutakil yanzu ije Central Bank ne karbi receipt izo ya ga ina duk yan jaridar duniya da suke kasan nan yace in na ce muku mutanen nan barayi ne kuna ganin kamar da wasa to ga mutumin nan ban san shi ba bai san ni ba ba dangi iya ba na baba ban san masa ba ba shi ajiya ba ya bani dala miliyan 15 ne kuma dala miliyan 15 din nan idan ka auna wanda zai kyautata shi ne mai mallaka tukuna karshe dai aka samu hujojin duk da ake so ije duk kotun kasan nan gaba daya karkashin kowane alkali har wannan da ake magana akai duk aka ce an sake shi ba shi da laifi sai da ije ingila in ne kai musu kudin da isa ta je aje a can mu yi wasa ta su ya kai wa je kudin amma ka je da shamshe da kuma ka dore shi kara 13 to ka ga ya mu shi irin doka ce a kasan nan tunda ba doka Allah bace da za a ce sai an bi ta sannan za a tabbatar da wannan ilefi a masa hukunci so ake kowa ije hukunci akan abin da aka yi masa na zalunci tunda kasar ba doka ba oda kasar da aka samu sun jar operation barawo babban alkalin alkale barawo kuma alkalin da yake na kotun kolla aka samu shi da alfarma passport na alfarma guda hudu wanda ake kira diplomatic passport da kudin sata da dala da euro da pound har da baiwa Allah naira to kuma gunwa zaka amma kowa san irin bala'i da muka sha kasan nan kuma kowa san irin abin da Obasanjo yi a kasan nan kuma kowa ya san Obasanjo ne daga kurkuku aka dauko shi da shugaban kasa kuma ba haka ne kaida ba a kasar nan tunda ni nayi senate nayi taka ta senate a 1983 kafin a bani sigici da zan je in shiga zaben nan sai da aka tura ni kotu aka tura ni gun yan sanda aka bar gun SSS suke mun binciken kwango aka tabbatar ni ne Abdul Karim Dan Yabo da ban taba yin kowane irin laifi ba
injin Abubakar Galadima kusan wacce tambayar da ne zan sake dawo da ita Alhaji Abdul Karim Dan Yabo amma naga lokacin da yake magana kamar murmushi kake ban san me kake son faɗa ba
a ni abin da nayi ai ni dariya nake yi ai yana gwada cewa shi wanda yake goyawa baya mai shugaban kasa Buhari ya gaza kuma wai waye ne ba barawon bane ne waye ne ya bar mulki aka bude duwawun sa ba guntun kashi waye mutumin a kasar nan a Najeriya
fage shi kuma malamai to a shirin rana wato in Allah ya kai mu zamu taba magana kalamin da aka ce an je yana fitowa daga bakin madugun jam'iyyar APC ta Najeriya din Adamu Shimole inda aka ce ya ce dillifin da ka aikata ko kuma dinzunubin da ka dauka inda ka shigo APC to ka zama wankakken mutum da aka gafartawa yanzu bari mu gode wasu bakin namu ne Abu Bagaladima da kuma Dr. Karim Dan Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Kaya da ya hada su ya hira da su a kan wannan al'amuran siyasar Najeriya a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington DC mun barku lafiya
a gaida Ali Mustafa kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
to a takaicen gwamnatin Amurka ta kakkaba takunkumi ma kamfanin mai na gwamnatin kasar Venezuela binciken zargin katsalandan din Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman Robert Mueller ke jagoranta na gab da kawowa ƙarshe sannan rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo mata asara da dama
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku, bari mu mika sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manyan masu sauraronmu, Alhaji Umar Garkuwa mai canji, bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Amina, wacce Allah ya yi wa cikawa a ranar Laraba da ta gabata a Yola. Da fatan Allah ya ji kanta, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.